ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ما استورارو دكلو منا كرنتا مكو غيسو مسلنتي اتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa da juna a wannan masallaci mai albarka inda babban malamin mu fadilatul doctor Jabir Sani mai hula hafizahullahu ta'ala yake gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a kowace rana daga cikin ranakun watan Ramadan kuma ɗaya daga cikin jagororin mu na wannan jiha mai albarka Kwamishinan addinin Musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi jagora ya ƙara yi rayuwar shi albarka ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa wajen gabatar da irin waɗannan ayyuka na alkhairi kamar yadda muka gani dai jiya malam yayi sanarwa akan cewa za a yi magana akan abin da ya shahi zakatul fitr wadda mun riga mun san lokacin ta yana kusantuwa sannan kuma za a yi magana akan idi wanda shi ma lokacin shi yana kusantowa kuma malam ya tura mini nauyin cewa in yi magana an ka ƙara samun wani abun ga kuma ga malam zaune tare da mu Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka inda muke fata Allah ya kai mu ne shi can tunda malam yana nan ba zan faɗi ba amma dai shi Allah ya sani
aljanna ta ai aljanna ɗaya ne ka fata zuwa inda kake
ai akwai wasu ayyuka da aka aikatawa sai a ƙara samun aljanna wadda take mafi koli insha Allah kamar yadda muka sani ita zakatul fitr malam ya taɓa ba mu dama mun kai magana a kanta a wannan masallaci a wani lokaci da Allah ya kaddari ya yi tahiya tana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar ga mu aiwatar a ƙarshen wannan watan na Ramadan mai albarka kuma ita zakatul fitr kamar yadda muka sani ta tabbata a alqur'ani ta tabbata a sunna ta tabbata a ijma'in malamai wayannan wurairen guda uku anan ne ake dokar dalillan da ake gabatar da addini da su ko a alqur'ani ko a sunna ko kuma a ijma'in malamai akwai saura bancin wayannan saboda haka dalili a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa qad aflaha man tazakka haƙiƙa wato ya tsalkaka ya rabauta wanda ya yi aiki mai kyau ana nuhin wanda ya fitar da zakatul fitr hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim da wasu daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta ita zakatul fitr wato sa'i guda na dabino ko sa'i guda na sha'ir ko sa'i guda na abin nan gero ko dawa ko masara ko shinkafa ko wani abu da kuke amfani da shi wanda shi ne abinci na mafirin jayin shi yadda mutum yake kuma ita wannan zakatul fitr wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ta ga wanda yake bawa da wanda yake da da wanda yake namiji da kuma abun nan mace da wanda yake karami da babba cikin musulmi saboda haka duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta mu wa'annan bayar da ita wannan zakatul fitr menene hikima wajen fitar da ita wannan zakatul fitr hikima a cikin fitar da ita wato tana tsalkakewa ga mai azumi daga ƴan abubuwan da yayi na yasassun maganganu waɗanda suke wato ba su da amfani ba su da muhimmanci waɗanda bai kamata ya aikata su ba amma ya aikata to wannan zakatul fitr duka zata abun nan zata wanke wannan sannan abu na gaba daga cikin abun da ya shahi ita wannan zakatul fitr tajibu zakatul fitr ala kulli muslimin zakaran kana aw unsa sagiran aw kabiran hurran kana aw abdan li hadith ibn umar kuma yadda muka ambata wato a baya sannan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata gurgudun abinda wato ake fissuwa na ita zakatul fitr ma'ana abinda ake bayarwa kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyanar da lokacin da ya kamata a bayar da ita zakatul fitr wanda duka wato wannan mun san wannan ana iya fissuwa kamin kwana biyu ko kamin kwana daya amma da alfijiri ya keto a wannan lokacin wato ta wajaba ga duk wanda yake da abin da zai fidda ita wato ya fidda ita a daidai wannan lokacin sannan mutun yana fidda zakatul fitr akan shi kai nai da kuma wato wanda yake daukar dawainiya tai ma'ana wanda yake ciyarwa kana fistuwa ga kanka da kuma wato wanda kai kake ciyar da shi kai kake fiddan mai zakatul fitr haka mallan yake cewa anan ولمن وجب عليه إخراج زك إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك ذلك لغير ما فطرته في المكان الذي هو فيه معنى إذن أقول وسوء عند كي يوجبك في الدم مس زكاة الفطر فإن زك في الدم أن زكاة الفطر كفتد إتوات تشمرن دكي معنى ينزك من كان أن سوكتو akwai wasu waɗanda suke karkashinka a Lagos kai ya wajaba ka fiddan musu to nan da kake zaune nan za ka fiddan musu ba can za ka je ka fiddan musu ba sannan ita zakatul fitr mallan yake cewa wa amma ikrajul qimati an zakatul fitr bi an yadfa badalaha darahima huwa khilafus sunna wato ita wannan zakatul fitr kamar misali a ce ana saida kwanon gumi 300,500 makin ka bada gumin sai ka bada kuɗi to mallan yake cewa wannan sabanin sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam
sallallahu ga wani yazo zai musulunta masha Allah tantsi masha Allah sun fi ka musulunta akwai wanda ya tilasta ka? Akwai wanda ya yi maka a dole? Kawai don me kake so ka musulunta? Kawai kana shawo musulunci kake so ka musulunta? Shekarar ka nawa? 19. To masha Allah idan na faɗi sai ka maimaita. Ashhadu. Ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha.
Allah
ilaha. Illallahu.
Illallahu.
Wa ashhadu.
Wa ashhadu.
Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'ana abinda kace ka yadda ka shaida ba abinda ya cincinta abauta mu da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ba wanda ake bauta mu sai Allah ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne to daga yanzu ka zama musulmi kamar kowani musulmi mai roƙo Allah ya kyautata musuluncinka sai ka kame baki kaka ci abinci har zuwa rana ta fadi ka kame baki sai ka je kai wanka wani suna kake da shi a da Suleiman Suleiman kake so to ya yake Suleiman Allah ya sa mai musuluncinka albarka masha
saboda haka zakatul fitr wato abinci ake bayarwa ba a bayar da kima saboda haka ba kuɗi zaka ɗoka ka basuwa ba, abin nan wato wannan abincin shi ake bukata kuma shi zaka bayar. Haka wannan zakatul fitr din ana bukatar da mutun ya fitar wato ya ba waɗanda suka cancanci ya bayar da ita, kada a fitar da ita wato a aje ta ko wani abu da yake kama da wannan. Akwai dai lokacin da muka yi cikakken bayani wato ga ita zakatul fitr, saboda haka zamu takaita game da bayani akan ta. Abu na biyu da mallam yace ayi magana akai wato shine abin da ya shahi idi. Mallam yake cewa anan salatul idaini, sallar idi guda biyu, idil fitr wa idil adha, mashru'atun bil kitabi was sunna wa bi ijma'il muslimin. Ma'ana gabatar da sallar idin azumi da gabatar da sallar idin layya wato sunna abun nan abu ne wa'anda aka shar'anta a alqur'ani da sunna da kuma ijma'in malaman duniya gaba daya. Wa qad kana al-mushrikuuna yattakhizuna ayadan zamaniyatan wa makaniyatan, wato mushrikai sun kasance suna riƙon idi na lokaci da kuma wuri. Fa abqala hal islam, da musulunci yazo sai ya bata wa'annan wato abubuwa gaba daya, ma'ana aka rushe su. Wa awwada anha idal fitr wa idal adha, aka hurhura su da idin wato abin nan azumi wagga da zamu yi ajibi da kuma idin layya. Shukran lillahi ta'ala, saboda yi ma Allah madaukakin sarki godiya, ala ada'i hatainil ibadatainil azimatai, akan wato gabatar da wa'annan ibadodi guda biyu masu girma masu matsayi, saumi ramadan wa hajji baitillahil haram, ma'ana azumin ramadan da kuma hajji wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta ga duk wanda ya samu dama. Abu na biyu, wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama, ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annahu lamma qadima almadinata, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya zo madina, wa kana li ahliha yawman yal'abuna fihima, mutanen madina a wannan lokacin suna da wasu yinunnuka guda biyu da suke yin wasa a cikin wayannan yinunnukan. Idan aka ce wasa, duk bahaushe wato ya san abin da ake ce ma wasa, kamar wuri da za a hadu ayi kide-kide da raye-raye, mata da maza su hadu ayi abubuwan da abin nan aka ga dama. To da annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo yake cewa qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma, yau kan Allah ya canza muku wato abin da yake mafi alkhairi ga wayannan abubuwa da kuke gabatarwa, sune abun nan wato yawman nahar wa yawmal fitr, ranar layya da kuma ranar abun nan idin sallar azumi. Bala ta juzu ziyadatu ala hazaini li ibadataini, baya halatta wato a kirkiro wani idi bancin wayannan wato idudduka guda biyu, shine bi ihdathi a ayadin ukhra, da ƙara wasu idudduka na daban ka ayadil mawalidi wa gairiha, kamar idudduka irin mauludi da sauransu da sauransu, duka ire-iren wayannan ba sunna bane, bid'a ce. Wali anna zalika ziyadatun ala ma shar'ahu Allah, da kuma cewa wannan ƙari ne bisa ga abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, wabtida'un fid-din, kuma kage ne a cikin addini, wa mukhalafatun li sunnati sayyidil mursalin, kuma saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ne, wa tashabbuhum bil kafirin, kuma kama ne da wayanda suke kafirai, sawa'an summiyat ayadan, an ce musu wayannan idoda aw zikriyatin, ko tuna wasu abubuwa, aw ayyamin, ko tuna wasu kwanukka, aw asabi'i, ko satuttukka, aw awaman, ko wasu abunnan wasu shekaru, kullu zalika laysa min sunnatil islam, dukkanin wannan baya daga cikin wato abunnan sunnan musulunci, bal huwa min fi'lil jahiliya, duka yana daga cikin ayyukan jahiliya wa taqalidul lil umamil kufuriyya da kuma koyi da al'ummomin kafirai min ad-dawalil gharbiyya wa ghayriha ma'ana na turawan yamma da sauransu da sauransu wa qad qala sallallahu alaihi wa sallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yayi koyi da wasu mutane to yana tare da waɗannan mutane saboda haka idan kai koyi ga mutanen da suke aikata ayyukan kirki waɗanda Allah yake so yake son a aikata mishi kana tare da waɗannan mutanen idan ka aikata waɗanda suke kishiya haka kuma kana tare da waɗannan mutane dalili akan abin da ya shahi gabatar da idi Allah madaukakin sarki yana cewa usalli li rabbika wanhar ma'ana kai sallah saboda ubangijinka sannan ka soke kaga nan sallah abinda suke nuyi sallar idi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni da wato gabatar da ita hammata wa yusannu lil mar'ati huduruha ghayra mutatayyiba ya sunnanta ga dukkan mata su halarci ita sallar idi amma ba tare da yin wata kwalliya ba wadda za ta dauki hankalin mahalarta wannan waje ma'ana za ta yi hita irin hitar da ta dace ba hitar da za ta dauki hankali ba ta lalata ko ta rage ladan wasu mahalarta wannan ibada wal khuruj li salati al-eid wa ada'u salati al-eid ala hadha an-namt al-mashhud min al-jami' fihi izharu li-ish'ar al-islam ma'ana fita wajen gabatar da sallar idi mutane ko ina da ko ina wato su hito a halarci wannan wurin bayyana suwa ce ga nuna alamar cewa musulmi suna da yawa kuma suna da ƙarfi kuma wato suna da izza kuma suna abun nan wato ji da addinin su wanda zaka ga wannan ranar maza da mata an fito an sako wasu sabbin tuwahi wasu abun da Allah ya kore musu gaba dai an aje zuwa wasu larurori an halarci wannan wurin domin gabatar da wannan ibada sannan abu na biyar a sallar idi ana yin ta ne a cikin daji sai inda babu yadda za a yi kamar irin nan misali tunda babu daji to sai a samu a gabatar da ita wato ga abun nan ga hili domin annabi sallallahu alaihi wasallama wato yakan gabatar da ita a abun nan wato a daji ba cikin gari ba a daji wato yake gabatar da ita saboda ba ta da takarari ballantana a ce ana wahala so dai ne ake yi wato ga sallar azumi idan sallar laye ta zo ma so dai ake yi kaga babu wata wahala wanda aka cewa abun zai ba da wahala kuma idan mutane suka fita cikin daji wasu suka fito yamma wasu suka fito gabas wasu suka fito kudu wasu suka fito arewa an kaga ko ina mutane na hitowa sun taso ma waje guda su yi ibada guda karkashin limami guda to abukan gaba sun hijin tsoro da ganin cewa lalle musulunci abu ne wanda baya tabuwa amma idan wani wuri ne wanda yake lungu kaga zaka iya ganin fitowar kila wasu waɗanda kake wuri guda da su amma wasu waɗanda suke cikin wasu lunguna baka ganin wato fitowar su zuwa wannan waje saboda haka akan gabatar da ita a daji sai in wato ba yadda za a yi sannan a gabatar da ita a inda ya sawwaka sannan ana gabatar da ita a lokacin da rana ta hito gurgurdan tsawon goran mashi gurgurdan tsawon goran mashi ma'ana abinda bai kai goran mashi ba ta kai girman zira'i ba da ta hito ta kullo to wannan lokacin gabatar da sallar idi yayi idan wannan lokacin bai yi ba to ba sallar idi a wannan waje sannan abu na bakwai da ya kamata mu kula da shi ga idi fa in lam yu'lam bil idi illa ba'da az-zawali sallau min al-ghadi qada'a mala anan yace idan wato yanzan ba ku samu labarin ganin watan Shawwal ba sai da wato sahiya ta waye har rana ta yi zawali sai kun ka samu labarin cewa ai an ga wata waje kaza to yanzu za ku ci abinci amma ku jinkirtar da wato sallar Idi sai gobe. Saboda a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama haka ta kasance, wato ba a ga wata ba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada dama a ci abinci, gobe tayi aka gabatar da wato abin nan, aka gabatar da sallar Idi. Abu na takwas, wato ana buƙatar da abin da ya shahi wato ita sallar layya, to ayi ta da wuri. Abin da yasa aka son ayi ta da wuri, saboda akan tahi ba a ci abinci ba, sannan ana son a dawo ka fara da abin da kai yanka, sannan kuma ana son ayi aikin wannan abin ba da ɓata dogon lokaci ba. Ita kuma wato wannan Idi da za mu yi ajibi idan Allah ya ja rayuwarmu, ita kuma wato ana son a jinkirta, saboda mutane su fitar da zakatul fitr a cikin natsuwa, su ci abinci, wato hankalinsu ya ɗan dawo yadda ya kamata. Sannan abu na gaba, an sunnanta wato abun nan, wato at-tabakir, fita da wuri. Ana son misali idan an ce za a tada ita ƙarhe kila takwas, to kai ƙoƙari tun bakwai ka fita, ko irin bakwai dai da ɗan wani abu hakan ga, ko da baka samu hita bakwai ba, don ana son yin kusa ga liman sai ka samu kusantar liman. Sannan daga cikin abubuwan da aka so na sha ɗaya, wato akwai abin da ake cewa at-tajammul, an so wato yin kwalliya a wannan ranar. Idan Allah ya hore maka sabbin tuha sai ka sa, idan baka da ka wanke waɗanda an gare ka, ka goge abinka ka je ka halarci wato wannan wajin. Sannan wato a daga cikin abin da aka son kiyayewa gare ta, an shartanta wato kamar yadda malam ya kawo a nan, a yi ta wato wajen da yake na dindindin, kamar wajen da yake kamar misali irin nan, a yi mutanen nan zanne suke dindindin, to an yi son a gabatar da Idi a irin wato nan wurin. Sannan abu na sha uku, ita Idi akan gabatar da ita wato abun nan raka'a guda biyu, sannan akan yi ta gabanin a gabatar da khutuba, ma'ana sai an yi sallah sannan a yi khutuba. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato haka yake yi, haka Abu Bakar kai, haka Umar yake yi, haka Uthmanu kai radiyallahu anhum ajma'i. Saboda haka ake son a gabatar da ita. Sannan kuma ana yin ta raka'o'i biyu din a ijma'in malaman duniya gaba daya. Sannan abu na sha biyar, babu kiran sallah gare ta ita Idi, sannan babu iqama, ba a yin kiran sallah, ba a yin abun nan, ba a yin iqama. Saboda haka da liman ya zo kabbartawa kawai ake yi. Sannan abu na sha shidda, abun nan raka'ar farko akan yi kabbar baki guda bakwai har kabbara harma, ta biyu akan yi kabbar baki guda shidda har kabbara wato abun nan har kabbara tsayuwa. Sannan abu na sha takwas, idan akwai dama ga shi liman yana ɗaga hannuwa ne wato ga kowace kabbara, ma'ana duk kowace kabbara ya ɗaga hannu, amma idan ya ɗaga ga kabbara guda da ya yi ta farko ya ɗaga hannu, wannan ya wadatar. Idan misali liman ya yi shakka ga adadin kabbar bakin wato da yake yi na ziyada banda kabbara harma, sai ya yi shakka shin guda nawa na ya gabatar, to sai ya yi gini a kan yaƙini. Misali kila yana ganin wato yana tunanin kabbara huɗu na ya yi, yanzu zai yi ta biyar da ta shidda da ta bakwai, koko kabbara biyu na ya yi, to sai ya yi gini a kan abin da wato yake yaƙini, ma'ana abin da ya rinjayar. Idan ya rinjayar da a zuciya ta yi huɗu ne, to sai ya yi huɗu, ko kuma ya rinjayar suwa a kan abin da yake aƙalla. Idan yana tunanin huɗu ya yi, yana tunanin biyu ya yi, to ya ɗauka wato biyu ya yi. Haka wato abin nan malam yake cewa wa inna siyat takabira za'ida, idan shi wato yammanta kabbar bakin da aka ƙarawa bancin kabbara abin nan harma da kabbara tsayuwa hatta shara'a fil qira'a har ya shiga ma'ana ya fara karatu sakata shikenan wayannan kabbar bakin sun fadi li'annahu sunnatun fata mahalluha dan sunna ce bagiran ta wato ya fadi hakanan idan mamu biyar riski liman har ya fara karatu wayannan kabbar bakin wato sun riga sun fadi haka wannan sallah akan gabatar da ita wato da karatu a karanta Fatiha a karanta sura kuma wato a bayyane ake yi liman yana karatu ga raka'a farko da Fatiha da suratul a'la sannan ya taso ya karanta Fatiha da suratul ghashiya ko kuma abunnat ko wasu surori da sun ka saukaka gare shi idan wayannan ba su saukaka gare shi ba sannan idan ya sallame sai ya tashi ya gabatar da wato abun nan shine fa idza sallama min as-salati khataba khutubataini idan ya sallame sallah ya tashi ya gabatar da khutubobi guda biyu ya jalisu bainahuma yana zama tsakanin su kamar yadda aka saba sannan yana kamata kamar yadda muka ambata a baya shine nan malai yake cewa wayan bagi hudurun nisa'i li salati al-eid yana kamata mata su halarci wato sallar eid kamar sabaka bayanuhu kamar yadda wato bayani ya gabata kuma idan sun halarto wayan bagi an tuwajjaha ilayhin maw'izatun khassatun yana kamata a gabatar musu wato wa'azi na musamman dimna khutbatul imam wato abun nan ko ayi dubara misali saukake a ce kila ga masallacin su can daga baya kila an kebance su ba su ji sai a sashi fika can illiman beson in ya gama ya koma can yayi musu wa'azi ko wani abu da yake kama da haka sai a sashi fika nan kuna ji suna jin duk abin da liman ya kwadi ga abin da ya shahi hudu ba sannan mallam yake cewa daga cikin hukuncen ita wannan sallah ta idi yake cewa wa min ahkamis salatil eid annahu yukrahu at-tanafful qablaha wa ba'daha fi mawdi'iha mallam yace an karhanta yin nafila kamin idi an karhanta yin nafila wato bayan idi hatta yufariqal musalla sai mutun ya bar wannan wajen idan ya bar wannan wajen to yana iya yi la qawl ibn abbas ne yake cewa saboda zancen abdullah dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawm eid annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita wato abunnan a ranar eid wa salla raka'ataini ya gabatar da salla raka'a biyu lam yusalli qablaha wala ba'daha bai salla gabanin ta ba ta nafila kuma bai salla bayan ta ba muttafaqun alaihi sannan abu na gaba idan ya koma misali gida shi liman to idan yayi nafila babu laihi amma anan annabi sallallahu alaihi wasallama bai qabla ba kuma bai ba'du ba sannan an so ga wanda wato sallar idi ta kucce ma ya sallace ta bisa ga siffar yadda ake gabatar da ita ma'ana ko da yanzu an riga an gama sallah bai same ta ba to sai kokari ya sallace ta gurgudun siffar yadda ake yin ta shine Allah yake cewa wayu sannu liman fatat salatul eid an sunnanta ga wanda sallar eid ta kucce ma au fatahu ba'daha ko sashin ta ya kucce mishi qada'uha ala sifatiha ya ranka ta wato bisa ga siffar yadda ake gabatar da ita bi an yusalliha raka'ataini ya yi ta raka'a biyu bi takbirati hazzawa'id da kuma kabbar bakinta wadanda ake karawa bayan kabbara harma da kuma wato kabbar tsayuwa li'anna al-qada'a yahkil ada'a domin ranko yana kamar daidai da yi a cikin lokaci da kuma gamewan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fama adaraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu abinda kuka riska tare da liman sai ku gabatar da shi abinda ya kucce muku sai ku abun nan wato sai ku cika fa idza fatat raka'atun ma'al imami adafa ilaiha ukhra idan raka'a guda ta kucce mishi tare da liman to sai ya tashi ya kawo raka'a guda. Wa in ja'a al-imam ya wa in ja'a idan mutun ya zo masallaci wal imam ya khutubu ko da yazo an gama sallah halli man yana gabatar da khutuba jalasa listima'il khutuba ya zauna don sauraren khutuba fa idan tahad idan khutuba ta kare sallaha qada'an wato sai yayi ta a matsayin ranku yake cewa wala ba asabi qada'iha munfaridan aw jama'atin babu laihi wato a rankata mutun ya rankata shi kadai ko kuma su taru wajen gabatar da ita haka wato an sunnanta ga idi kabbar baki wayanda ba su da wato taqayidi ma'ana ba abin nan ba kayyade adadin abin da za ka yi ba ma'ana kai tai gurgurdon abin da ya sawwaka gare ka haka idan ga sallar abin nan ga sallar layyane akwai kabbar baki wayanda ake yi wayanda su an kayyade su akan fara su daga azharin ranar sallah a kammala wato asuba din yini na hudu kaga su wayannan wato suna da taqayidi saboda haka su an faɗi lokacin da ake yin su da kuma lokacin da ake kammalawa amma kamar irin ga sallar ita wannan idi da muke huskanta to za ka yi takabbar bakin gurgurdon abinda wato ya sawwaka gare ka haka wa abin nan siffar kabbar bakin shine mutun zai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka ake son mutun ya gabatar da wato abin nan wayannan kabbar bakin abu na karshe mallan yake cewa wala ba asabi tahani'atin nas ba'dihim ba'da babu laifi wato sashe su taya sashe murna na idan an yi abin nan an gama idi wato a taya abin nan a taya juna murna a wannan wurin ko wani wuri da yake kama da haka bi an ya qula li ghairihi taqabbala Allahu minna wa minka Allah ya karba muna kai ma Allah ya karba maka Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cewa qadaru ya an qa'ifatin min as-sahaba an ruwaito daga wani bangare na sahabbai annahum kanu yaf'alunahu suna wato aikata haka ma'ana suna tahani'a wa junansu kamar da yadda muke cewa barka da sallah Allah ya karba muna Allah ya gwada muna bakin badada yake cewa warakhasa fihi al-a'immatu ka Ahmad wa ghairihi wato wasu sun yi rangwame akan yin ta kamar Imam Ahmad da waninsa wal maqsudu min at-tahani'a at-tawaddudu wa izharu as-surur abinda an maqsudi wato ga yin ta shine nuna soyayya da kuma bayyanar da farin ciki saboda haka wannan a takaicen takaitawa saboda babu lokaci kuma ga malam kusa garan zai idi abinda ban faɗa ba abinda na faɗi daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya yahe mini ya yahe muna gaba ɗai Allah ya ƙara mu rayuwar malam albarka ya ƙara kahe duga dukkansa ga gabatar da irin waɗannan ayyuka na alkhairi da kuma wasu waɗanda Allah ya dora mishi Allah ya mishi jagora ga dukkanin al'amurra ne gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
jazakumullahu khairan malam usman wa muku kenan kuka saurara Allah ya saka mai da alkhairi na tabbata kun karu da yawa daga cikin abubuwan da ya fadi kuma wayannan suna cikin abubuwan da nake gode ma Allah da albarkatu da nake gani na wannan da'awa cewa ina da masu kama mini ko da wani uzuri ya gitta duk abubuwan da nake gabatarwa ina da wayanda ke kama min kashi 70 cikin 100 na wayannan abubuwan ko bannan kuma su tafi daidai kune shedu tafsiri da muke anan shi yake kamawa ko da yaushe Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya ƙara basira dan abubuwan da zan ƙara guda biyu ne na farko wanda ya fadi na kusan karshe ko kuma na kusan da karshe takbirat kabbarorin da aka yi ga wannan idi ita wannan idin ana kabbarori ne ana fara kabbarori ne sadda aka ga wata ko kuma sadda aka kai azumi na 30 in azumi 29 aka yi
turar da aka ga wata ana cewa an ga wata ko kai nawa ne sanarwar samun wata ta kama ka sai kai wannan kabbarorin da ya fadi Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi al'am da wasu sigogi da ba wa'annan ba ma da suka zo in kuma azumi 30 da aka yi to sai an ana kai azumi na 30 ana shan ruwa ake farawa saboda Allah ya ce da yana magana azumi cikin suratul baqara a ƙarshen ayoyin azumi sai Allah ya ce walitukmilul iddata sai ya ce walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum ashe da ku gode duk idan aka daga sai an gode wallahi sai dai ka ce baka godewa a wani shi Allah duk idan aka daga sai ya ce ka gode kaga ashe cikin ni'imomin da ake godewa Allah kawai ka cika azumi ayi da kai don haka wanda ya samu ya kai 29 ko wanda ya samu akai 30 da shi Allah ya ce ka gode mana ai azumi 30 da kai ai azumi 20 da kai kana ta tilwaye heto ya kaga tsada ka ce ka gode azumi 30 da kai don haka Allah ya ce walitukmilul iddata kuma domin ku cika idda azumi walitukabbirullaha ala ma hadakum kuma ku yi kabbara ku dinga girmama Allah kuna kabbara akan shiryar wanda ya muku kuka yi azumi wala allakum tashkuruna kuma ko da za ku gode Allah mun gode ni'imomin yawa gare su wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha wa ma bikum min ni'matin yawa gare su kawai sai dai ayi ta gode mu Allah gurgudo Allah ya saka ku koma a gidan jiya bayan azumi ya kare ku ko ba zuwa ci a ku 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 daya ba wahala ku ga gani haka wannan kabbarorin da wannan lokaci ake fara su ko dai yaran da aka ga wata azumi 29 aka yi ko kuma a 30 ga wata ai an sha ruwa da an sha ruwa Shawwal ya shigo 30 ga wata da an ga wata Shawwal ya shigo abu na gaba akwai inda ya magana wanda idan liman yayi shakka kabbara nawa yayi ciki yayi bayanin cewa hudu ko biyu ya gina akan biyu wa idza shakka fi adad takbirati bana ala al-yaqini wa huwa al-aqal idan liman yayi shakka akan kabbara nawa yayi tana kamawa da yawa na taɓa da sallar idi ni da tashi ka a tafi gaba ɗaya mace kabarorin da ira Allahu akbar sai har alhamdulillah rabbil alamin yana aukuwa da yawa wasu kujeru da wasu matsayi baka gane wahalar su sai sanda aka aza ka ran farko sai ka gane cewa wa'annan ashe haka hot fit ɗin ne yake ashe haka zafi yake da shi da ina ta renawa dama na zaune gwanin kokowa ake cewa tayyib to su kabarorin gaba daya akwai sabanin malamai a kansu kabarorin da aka yi na idi wanda aka yi waye gaba dayan su babu hadisi guda wanda ya inganta da su gaba daya suna ɗaya daga cikin matsalolin da gaba daya Bukhari da Muslim suka kauce musu gaba daya cikin Bukhari da Muslim yadda suke yi ko su kawo hadisi da ya magana wanda yake a shar'in su ko kuma su yi nuni Imam al-Bukhari yakan yi nuni akan babi sai ya kawo hadisi don hadisi bai inganta akan shar'i ne ba sai ya kawo mu'allaqat ko ya kawo wasu maganganun magabata da sauransu amma kabbarar da aka yi ta idi wadda aka yi ta farko ayi 7 ta biyu ayi 6 gaba ɗaya Bukhari da Muslim ba su ma nuna ana yin su ba wato in Bukhari da Muslim ɗaya ka ɗauka kana addini gaba ɗaya ba za ka ga shakkin ko wa'innan kabarorin ba saboda ba su da hadisi ɗaya da ya inganta amma in haɗa hadisansu akwai masu mallaman da ke ganin sun inganta don shi wasu malamai suna ganin kabbara ta farko kabbara 8 ake yi da kabbara harama da kabbarori 7 wasu suna ganin kabbara 7 ake yi wasu suna ganin 6 ake yi har masu ganin 4 ake yi akwai a kabbara farko haka a kabbara ta biyu sannan akwai masu ganin gaba ɗaya ba a yi Ibn Hazm al-Zahiri yana ganin cewa ko nawa kai ta yi kawai saboda hadisi bai inganta ba haka shi yana ganin ko nawa kai ta yi to yanzu abinda ake magana kauli mafi inganci shine yadda malam ya faɗi shine ayi 7 ta farko ayi 6 hadisin suna cikin sunan Abi Dawud da wasu littafai don haka dan wanda ya fi karfi wanda ya hada ya fi karfi shine mai kabbara 7 a kabbara farko sannan kabbara 6 ta biyu watan kabbara 7 har kabbara harama kabbara 6 har kabbara intiqal kabbarar da ake ta tasowa to yanzu abin da ake lima yana Allahu akbar ana Allahu akbar Allahu akbar sai ce kai nawa ne riwaye kudu ko uku nake to in haka ne sai yayi bina'i akan yaqini ne yaqini shi ko da shi ne akal don haka a wannan zai muku wata matsala cikin sallah ina son ku fahimci wannan sai in dawo muku ga matsala cikin sallah yanzu liman ne yana kabbara sai yace hudu ne ko uku ne ni ayyaki ne uku ayyaki ne wata ina da tabbas nayi uku ina da shakkun nayi ta hudu ko ban yi ta hudu ba shine an ce kai gini ayyaki huwal aqal du'a fike wai an ce kai bina'i alal yaqini to abin da ke nuni alal aqal kenan wanda yazo yana tunanin cewa Allahu akbar shi yanzu uku ne ko hudu in yace uku ne ko hudu wata na tabbata uku ne ta hudu nayi ta ko ban yi ta ba so in waje idi ne haka zai gina akan uku misali uku ne ko hudu biyu ne ko hudu sai tsaya akan biyu in yana cewa biyar ne ko shidda nawa ayyaki ne biyar sai tsaya akan biyar don haka sai yayi kun babu komai gare shi to bai gomka irin wannan matsala akwai ta ga sallah kuma tana kama mutane da yawa wanda yayi shakku ku tsaya ku da wannan matsala ce mai kyau mai muhimmanci zan gaya muku saware ta wanda yana sallar azhar sai yayi shakka shin ta uku nake ko ta hudu nake kun ga shi ma shakka yayi ko to shi a sallar farilla yana da zabi guda biyu ko dai yayi jini akan yaqini me jini akan yaqini uku alhamdulillah sauki kun fahimta in yayi jini akan ta uku ci cewa uku yayi sai ya tashi ya kawo ta hudu in ya kawo ta hudu sai ya wace yin sujuda wace yin sujuda zai yi ba adiza zai yi akan malikiya akan cewa kamar ya kara amma qabliya zai yi haka yazo ga hadisi Abu Sa'id al-Khudri yana cikin sahih Muslim idza shakka ahadukum fi salatihi hal salla thalathan am arba'an falyabni 'ala al-yaqini thumma liyasjud sajdatayn qabla as-salami rawahu Muslim haka hadisin yazo idan mutun yana shakka uku ne ko hudu ne uku ne ko hudu ne ku kiyaye a bazaban malikiya ita fi kowace mazhaba karfi a sujudu sahwi cewa wanda ya kara yayi ba adiya wanda ya rage yayi qabliya wanda ya kara ya rage yayi qabliya to amma ga wannan matsalar nan dai abin da ya fi shine biya hadisi ne hadisi idan ka zo kana shakka ka uku ne ko hudu ne in ka aje su akan uku kai shine yaqini zakai wace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yataharras sawaba thumma yasjud sajdatayn ba'da salam nabi shine yake da don menene yafi zama daidai yanzu mutun ya tsira yana shakka zaka'a nawa ne zaka'a uku ne ko zaka'a hudu ne sai ya tsaya cikin sallar yayi tunani sai ya gano ku ce ai babancin na farko kawai ya ce bari in basu uku kawai shine yaqini ba wani tunani zan yi uku ne ko hudu kawai na basu uku lokacin sai kawo ta hudu sai yayi mai qabliya to yanzu ya ce uku ne ko hudu sai tsaya tunani sai ya gano ko ni ya gano wani dalili yasa ya gano uku yayi ko wani dalili yasa ya gano hudu yayi sai yayi mai sai ba adiya irin abinda mai kamera zai yi ba adiya ko bai ai an gaba bai ai ba haka an gaba an ne kula da kamera ya kore da ce ba adiya sai irin ta mai kamera yayi ba adiya yanzu kun gane matsalar kun gane matsalar da sallah ban tashi sai kun gane yanzu ga kabbara idi ga kabbara idi ni zai yi yaqini kawai zai gina akai ko kabbara uku ne ko hudu sai mai shesu nawa uku akwai qabliya ko ba'diya babu qabliya ko ba'diya zaka ko mutum ma bai yi kabbara ba ma babu qabliya ko ba'diya ita qabliya ko ba'diya ba ta kama ka idi ko baka yi kabbara ba zaka babu kabbara to yanzu muna magana sallar azhar ko sallar la'asar ko sallar maghriba ko sallar isha'i ko sallar asuba kana cikin sallah sai ka ce raka'a ta nawa nake raka'a ta uku nake ko ta hudu raka'a ta daya nake ko ta biyu ko raka'a ta biyu nake ko ta uku yana da hali guda nawa biyu hali na farko shine gina akan yaqini shine mafi karanci kawai zaka ba wani tunani uku nake ko hudu kawai ta koma uku kawai sai ta shi kawo ta nawa sai kawo ta hudu in ya kawo ta hudu sai ya mai sai qabliya saboda hadisin wa Abu Sa'id al-Khudri da wayar wato shi Imam Muslim wallahi matsala ce mai mutukar muhimmanci da son kwaro da ci kuma kwaro da ci bana za mu shan ruwa sai ya mai qabliya biyu zaki na biyu daga gare shi ne falle ta harra sawaba yayi kirda don menene ya fi zama daidai wannan matsala cikin sujudu sahwi duk ta fi kowace muhimmanci duk sujudu sahwi wannan matsala ta fi kowace muhimmanci ita mai sallah yake da zabi ta ɗaya daga ciki ba ita ɗaya ce akwai wata wanda mai sallah yake da zabi don haka yanzu mutum yayi uku ne ko hudu falle ta harra sawaba yake da don yi addaidai ya tsaya ya gano a uku ne a hudu ne to in yayi sai ya ci gaba da abin da ya gano sai yayi mai bayan haka akan hadisin wa hadisi Abdullah bin Mas'ud wace hadisin wa ne na farko muku hadisi Abi Sufri wannan akan hadisi Ibn Mas'ud Abdullah bin Mas'ud shi kuma yana Bukhari da Muslim yanzu kun fahimta ko fahimta sai insha Allah idan ya gina alal aqalla shine ya gina alal yaqin shine mafi karanci ni zai yi qabliya akan hadisin wa Abu Sa'id al-Khudri da ke cikin Muslim in kuma yayi kirdadon daidai ya gano daidai da uku ne ko hudu ne biyu ne ko uku ne ɗaya ne ko biyu sai me sai ba ajiya akan hadisin wa Abdullah ibn Mas'ud wanda ke cikin Bukhari da yanzu mun fahimci wannan eh akwai na uku wanda mutane kai wanda bin ba zai ce bai ciki kuma zan ga mu kuma kun taba yin ne ko ya taba yin ne amma bai ciki annabi bai shigar da shi ba shine ka shigo masallaci sai ka shigo latti sai ka kabbata ko da liman ya tsaye sai kai nawa kai duka samu ko uku sai ka bin kusa da kai sai ka ce aga wai tare da shi ka shigo bai ga gari yau zai yi ba wannan baya ciki ba a haka nan gaba ɗaya zai ciki shine option na uku wanda jama'a suka tsara shi amma baya ciki dan haka yanzu babu ruwan ka da kusa da kai ka tsaya ka jira ka gari wacce da ka ta tare kuka shigo bai ka gari in biyu yayi biyu za ka yi in uku yayi uku za ka yi to ba a haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam option biyu bai ɗaya yana cikin sahih muslim hadisi Abdullahi bin Abu Sa'id al-Khudri ɗaya yana cikin sahih Bukhari da muslim hadisi Abdullahi ibn Mas'ud amma naka dibi wanda ya shigo tare da kai bai ciki to ya ka shigo shi ma kuskure yayi ba shi ke da ummul dibi zaka yanzu ko kai cikin kidadun ka ya baka ka aice da samun da liman kai da dokai sai ka kawo dusa kai ba ajiya in kuma kana tsammanin biyu ne ko uku kan meshe su biyu sai kai mai sai kai qabliya akan hadisi na kusa da kai in hudu yayi babu ruwarka da kusa da in uku yayi babu ruwarka amma ba a ce abin na kusa mutum ya bi na kusa da shi ba mun fahimce ko to inda abubuwan guda biyu su in kara amma karatu yayi dadi Allah ya saka da alkhairi sai tambaya da wani ya turo yace assalamu alaikum wa rahmatullahi malam shin zan iya fitar da zakatul fitri tun kafin ran sallah sannan malami nake ciyar da kaina sai dai ban yi aure ba ciya ya zan fitar da ita wannan mu ansa ta biyu din nan ko ta cewa bai aure ba shi zai fitarwa amma abin da yake tambaya na cewa shin zan fitar da zakatul fitr ka ana iya fitsuwa kafin sallah eh wasu malamai sun rangwame ana iya fitsuwa kwana biyu kafin sallah musamman in wanda zai fitar da gero ko dawa ko masara kaga zai fidda abincin da in aka ba mutum shiran da safiran sallah ba iya tuwon sallah da ita yanzu ana iya tuwon masara da an ba da ita kafin a yi ta iri kafin a dawo an yi tuwon ta ba ta tuwotuwa lokacin irin ta sai a fitowa kwana biyu kafin sallah duk abin da sai an shirya shi sai a fidda shi kwana biyu kafin sallah wannan kenan ya zaka fitowa ana fidda babban kwano ne yadda ake zuwa kasuwa a sau babban kwano ba a girgijewa saboda yadda in ka je kasuwa ka gidi sai kana sai ka sai kana shi ka sai a sai sai a gidi zaka yadda ka kai ma baka suwa sa'i guda aka fi suwa cikakke sa'i ba ka kwado guda ake fi suwa in shinkafa ka fici shi yake kamata ka suwa kamar da malamin yayi karatu karatu abincin da aka fi yawan ci a gari mun fahimci wannan insha Allah zaka mu asta tambaya ce guda biyu ana fi suwa kwana biyu kafin sallah sannan ana fi suwa kuma da sa'i ɗaya abincin da aka fici sai ana haka ne yanzu ka gama sai wani ya ce maka saurar ka a guda to shi ma kana da zaɓi in ya fahimtar da kai ka gane sai ka tashi sai ka kawo sai ka yi kai ba ajiya tunda ka abin nan me yasa haka saboda hadisin zile da ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ka ajiya ta zile da ne ya ce me yace an yanke rage sallah ko kuma kai rafkanwa zaka wani bayan ka gama wani na iya cira mai ce baka cika sallah ba mun fahimci yanzu banci ko to yayi ki to yanzu abin da zamu rufewa da shi na da wani labari mai daɗi gare ku shekaran jiya ku kuka taya ni ko muka roki wani miji ya mai da mata tai ko to matar ta ce a gaya muku ya mai da ita zaka alhamdulillah kiran da muka yi mai ya jiya kuma ya aikata zaka muna roƙo Allah ya saka mai da alkhairi yadda ya biya mata wannan bukata Allah ya biya mai tashi bukata yadda ya kurenye mata bakin ciki Allah ya kurenye mai bakin ciki yadda ya yadda ya ansa addu'an musulmi kada Allah ya toza tashi a rayuwa mun ji dadi mun yi murna mun yi farin ciki kuma yanzu ya ji tsoron Allah sai yana rike da ita akan wani abu da musulmi da yawa ko ta bata mai ya jibe ku dan da yawa kace kin ci arziki masu hullun nan kin ci arziki su alaran man nan kin ci arziki su kaza ai Allah aka hada ni da shi Allah ne wa kin ci arziki karshen goma na karshe na Ramadan na yike ke kuma wannan matar ki ji tsoron Allah kin ga yadda aka yi ko ki ji tsoron Allah bakin koma bane da nake ta bata mai rai ki bi shi sau da kafa ina yi baina bari kiji tsoron Allah kiji tsoron Allah kiji tsoron Allah ki bi mijinki muna roko Allah ya baku zaman lafiya duk zaki bata bare ki tuda duk musulmi ne ki bata bare cikin masallaci yanzu duk mu ki dauke mu mutanen mu ba iya yanzu kuma ki kiyarda yanzu ga mijinki mun ce yayi ke ma mu umurce ki muna baki wasiya ki bi shi sau da kafa in baki bi ki saba mu ne yanzu shi mijinki ya cika na shi Allah ya ba su zaman lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allah 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 allah